daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masauraran mu assalamu alaikum yanzu ma dai ni ne Mr. Phil Hashim kuma daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Jummai Alza ta gabatar da shirin tsuntsiya madaurin ki daya daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kawo mana shirin jawabai daga dattawa sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu An sallami uwar gidan shugaban kasa Amurka Melania Trump daga asibiti yau Asabar bayan yan kwanaki da yi mata aikin da ya shafi koda Kakakinta Stephanie Grisham ta faɗa a wata sanarwa cewa uwar gidan shugaban kasa tana hutawa kuma tana ci gaba da murmurewa Grisham ta gode wa dubban mutane da suka yi wa mai ɗakin shugaban kasar fata alheri da kuma waɗanda suka kira ta ta wayar tarho ko kuma aika mata da sakonnin email. Uwar gidan shugaban kasar ta koma fadar White House bayan an yi mata aikin a asibitin Walter Reed da ke Bethesda, jihar Maryland. Wata ɗalibar ƙasar Pakistan tana daga cikin mutane 10 da aka kashe ranar Juma'a a harin kan mai uwa da wabi da aka kai a makarantar sakandare ta Santa Fe da ke jihar Texas. Sabika Sek tana niyyar komawa gida Pakistan domin bikin karamar sallah hutun kwanaki uku na ƙarshen watan azumin Ramadan bisa ga cewar wata kungiyar yan asalin ƙasar Pakistan da ke zaune a birnin Houston a shafin su na Facebook Sabita a shekaru 17 tana da kanne mata uku kuma suna zaune a Karachi bisa ga rahoton tashar talabijin ta Geo a ƙasar Pakistan Ta zo Amurka ne karkashin wani shirin ilimi na musayar dalibai matasa da Amurka ke gudanarwa da ake kira Yes a takaice. Tun rana 21 ga watan Agusta shekara ta 2017 dama tana shirin komawa kasarta karshen watan nan lokacin da shirin ke karewa. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana ta'aziyar sa ga dangin Sabika. Akwai kimanin ɗaliban ƙasar Pakistan 715 a makarantun sakandare ko kuma na gaba da sakandare a nan Amurka waɗanda suka zo tsakanin shekara ta 2017 wato da 16 zuwa da 17 ƙarin kashi 14 cikin 100 daga shekarar da ta gabata bisa ga bayanan cibiyar gudanar da harkokin ilimi ta ƙasa da ƙasa ta nan Amurka To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tabbatar da ƙara samun waɗansu mutane uku dauke da ƙwayar cutar Ebola a Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo bisa ga cewar ministan lafiya na ƙasar. Ministan lafiya Oli Ilunga ya faɗa jiya Juma'a da yamma cewa an samu waɗansu sababbin kamuwa da cutar mai kisa a birnin Bandaka mai yawan mutane miliyan 1,200 inda aka sami wani dauke da cutar kwanakin baya mutane 43 sun kamu da zazzabin mai zafi dake haifar da zubar jini a yankin inda aka tabbatar 17 daga cikin su suna dauke da kwayar cutar ta Ebola ana kuma tsammani 21 daga cikin su sun kamu da cutar yayin da ake kyautata zaton mutane 5 sun kamu da cutar inji Elunga Hukumar lafiya ta duniya ta ki ayyana barkewar cuta a matsayin wani lamari da ke buƙatar agajin ƙasa da ƙasa na gaggawa sai dai tace hadarin yana yiwuwar barazuwa cutar a ƙasar wanda kuma hukumar ta bayyana cewa mai yiwuwa ne cutar ta bazu zuwa ƙasashe tare da dake makwabtaka sai dai tace babu buƙatar kafa dokar ƙayyade zirga-zirga a wannan yanki baki daya An daura wa Yariman Burtaniya Harry da Meghan McCall aure yau a garin Windsor dake bayan birnin London. Yarima Charles mahaifin Harry shine ya kama hannun amaryar ya raka ta zuwa inda aka daura masa auren. Tsohuwar yar wasan fina-finan ba Amurka tun farko ta bada tabbacin cewa mahaifinta ba zai samu halarta bikin ba sabili da laulayi da yake fama da shi. Yan kwanaki bayan da aka rika bayyana kila wakala ko zai je wannan biki. Mutane sun yi ta da fifi zuwa garin mai dimbin tarihi yayin da masu fata alheri suka yi ta kokarin yin ido hudu da amarya da angon. Dubban jami'an sanda yan sanda sun gudanar da ayyukan tsaro mafi girma a cikin shekaru da aka biya da kudin gwamnati abinda waɗanda ke adawa da masarautar suka rika kushewa. Masu goyen baya kuma sun ba da hujjar cewa yana yiwuwa baki da waɗanda za su kalli bikin a manyan akwatunan talabijin da aka girke a duk fadin kasar za su kashe kudade masu yawa su masu haja ciniki. Mutane 600 aka gayyata su halarci wannan biki galibi waɗanda suke da alaka da ma'auratan. An kuma gayyaci waɗansu mutane 2,500 su shiga harabar majami'ar da aka ɗaura auren domin ganin shiga da kuma fitar ango da amaryar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla masu sauraro, yanzu kuma zamu koma gefen baiwa Jummai Ali fili don ta gabatar mana shirinmu na gaba.
Tsiya madaurinki daya. Assalamu alaikum masu sauraron Tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji yadda mazauna yankin Mambila a karamin hukumar Sardauna ta jihar Taraba suka bayyana takaicin yadda suka yaki junansu. Mazauna yankin sun bayyana haka ne wajen wani taro da wani kwamitin nazari da gwamnan jihar Darius Ishaku ya kafa. Shugabannin al'umma su ma sun yi magana a wajen wannan taron. To za mu ci gaba da gabatar muku da zantawa da wakilin sashen Hausa Nasiru Alheka ya yi kwanaki da wasu mazauna yankin na Mambila.
Sunana Rilwan Baba Aminu.
Ya waɗanne matakai ne zaka bada shawara a takeice yadda za a samu zaman lafiya?
Gaskiya ni kuma kai magana kuma. To shawara na kan wannan abun cewa yanzu ai sulhu ne. A zanna ai sulhu. Manyan da tabe mu kenan don mu mata sani bai kamata mu tashi mu ga abin da suke yin nan don zamu tashi da rayuwa afuci kuma bai da kyau. To shine ni shawaran da zan ba su kenan don Allah fa su zanna su yi sulhu tsakanin su sannan kuma ba wai don a ce wai ba wai yau a ce wai a Mambila yana ma fulani job. Mambila yana zuwa gonan fulani ya ma fulani job. Don ba wani yau ba ne yanzu yau in baka da kuɗi ba za ka yi job ba ko ta wani hanya ba? Ai ko kashi ne za ka yi ko ba ka ba don ka samu kuɗi ka ce da ganka da iyalinka ko ba ka ba. To amma na ce wai Mambila sun dawo boyin yan gida fulani. To in za ka lura yanzu example cikin Sardaunan nan cikin Gembu don ni dan Gembu ne babana a fifin Gembu ne. To sannan kuma cikin Gembun da kake gani inda aka lura yan business din nan duka fulani ne. Yanzu akwai dan Mambilan da yake filin station akwai yan Mambilan da suke da filin station guda hudu ko biyu ne babu. Amma ga friend of Naira ga Manda Holding ga wannan ga Omatara da kuma Alhaji Umaru. To a cikin su hudun nan Mambila ɗaya ne da kuma Alhaji Iya Mambila ɗaya ne kawai yake da police station. To yanzu in an ta da fada ana kone kam bara musu bata aiki ba za a jika musu aiki ai ba kyau. Kuma
ni sunana Ismail Adairo asali dan aikakken dan jikin kakara garin kakara ne a Sardauna local government kuma a mazaban Guruji constituency nake.
Me za ka ce kan wannan rikice-rikice? Me yake haddasa wannan fitina ce da muke jin labari daga nan tsaunin Mambila?
Well, rikice-rikicen nan kowa ya sani abin da ya fara wannan problem din nan gaba daya kan maganan noma ne da kiwo. Tunda aka fara da ba mutane da yawa, yanzu an samu mutane sun yi yawa. Ya zamanto ba inda za a yi kiwo, ba wurin noma. Sannan dan wuraren da ya rage mutane da yawa yanzu ana amfani da wuraren, kowa yazo daga waje ya saya, ko da wanda yake cikin ya saya, yana da shanu ba shanu, ana neman yadda za a yi ai creating inda za a yi noma, da ana yin sa, shine ake ce wurin.
Wannan rikicin ma bai shafi addini ba kenan.
Ba maganan addini ko kadan. 90% of Muslims a kasar nan musulmai ne. So ina magana abin, sannan akwai bururi Fulani wanda su suke yau suna su yanke suna zuwa masallaci. Akwai Christians, akwai wanda suka yi Makka su ma nan. A Tambiya suna zuwa sun ce binan wannan wurin Makka su, so ina maganan addini nan. Governor ya tambayi dokta bin kasar nan, ya kira su a Jalingo, ni ina wurin lokacin da aka kira su, privilege in attending meeting nan. Yace naji an ce za ku yi fada, ku yi hakuri, kowa ya fada me da me ne damuwar su. Kowa ya magana yake to zan yi committee, ku je ku bada submission na damuwar ku duka abin da yake damun ku. Idan kun fada ku kawo government za su zauna su dubi me da me da me za a iya yi a tindi. An yadda an tafi ko one week bai ba fada ya je tashi, ya sake kira su yace fa ku mutanen Sardauna me yasa za ku yi min haka, ba ku cika alƙawarin da kuka fada ba, kun ce min kun dauki alƙawari ba za ku yi fada ba, kun je kuma kun yi fada, yanzu yana da kyau. Saboda haka yanzu an yi losing rayuka, an yi losing dukiya da sauran, bari in yi committee, kowa ya je ya fadi abin da ya sani saboda san matakin da zan dauka. Gefe daya sun ji zuwa. So what do you expect?
Yanzu a matsayinka na dan wannan yanki, a takaice wace shawara zaka bayar yadda wannan abu zai zama tarihi a daina jin rikice-rikice nan?
Number one, particularly mutanen mun da suke Abuja. That is my wannan ra'ayi na, abinda na sani su rage instigating ko maganganu akan rely na info akan zuga akan abubuwan da ake fada. Mu daina wannan. Na biyu, son dukiya fiye da yadda ake tsammani. Na uku kuma, duk dabaran da za a yi a duniyan nan, proposal din da government za ta yi a bata dama a ga extent of duk wani proposal din da za a yi, an nemi mutane, duk wani abin da mun kaso kace an sokane ni, an kashe mai mutane dubu, an kashe shanu dubu 20, an yi committee, ka zo ka bada evidence, ka zo ka tabbatar da maganan nan, government ta duba if it is true, sannan ka ga me za a iya yi a kai, kar ce kai ba za ka zo ba. Mu daina dagan kai. In za a samu duk a zauna a taro a table daya yadda nake magana, mu faɗi gaskiya, za ka yi zai maka zafi, zai dame ka, ba in kana da wani wanda zaka iya kace abinda nake faɗan nan ba daidai bane, sai ka kawo hujjanka. Ba wai zaka zauna Abuja ka kuje kuna meeting kuna ta maganganu a wurin.
Wato a takaice, Ismail Dairu, nan da yake nan kakara ne garin ku, shin kana iya yawo ko ina wannan zaunin ba tare da kana jin shakkar komai ba?
Ba inda bana zuwa, kakan ne na karfe, ba inda bana shiga. Abinda yake so ka gaya mana da abinda muka ji muka samu, da ba wai babu damuwa ba, ba wai ba yake san ba, but level na propaganda, level na irin maganan yadda ake tafiya, it's not done like that. Ba in haka, yauwa, gaskiya ɗaya ne, dole mu zama mun ce Allah yake bada mulki, Allah ya bawa wani mulki, yau Darius ya zama governor, kace kai ba za ka bi shi ba, kai ba ka son shi, to ya kake so Allah yi? To okay, mu ce na ƙasar Mambila, Saudin Kaduna fa Mambila ne suka je wurin, Benue fa, Takum fa, Ukari Lau fa, Numan fa, sannan ka je Ikiti, kaje Ondo, kaje Osun, kaje Lagos, wannan ma Mambila ne suka je. Sannan tunda ake ka taba ji an kama wani Mambila ya je yana kidnapping, ko ya je nan masu ɗin next local government ya je yana tare da fara saboda noma ko saboda kiwo, duk rikicin da akan dutsen nan ne. Sauran fa kamar yadda na same ka dazo na gaya maka, the first thing nace you, I'm disappointed with most of you, ka samu ba Fulatani kai interview nashi, Yusuf A Yusuf, Jika Hassan Jika da sauran waɗansu mutane, kun taba samu Mambila kun tambira yayin shi ga abin da yake faruwa? Kun taba yi? Shine journalism da kai da ni, da kai ba Fulatani da ni Mambila, sai in mu duka muna son zaman lafiya, duk yadda nake son zaman lafiya, in kai baka so, kana da grudges, to ba za mu samu zaman lafiya ba. An yi fadan Kaduna na ɗaya, na biyu, na uku, na Kaduna, yau kana da zaman lafiya. In ka je Nasarawa, in ka je Gombe, in ka je Jos, an yi fada, amma ana zama. dole mu manta da abin da ya wuce. In mun ce ba za mu manta da abin da ya wuce ba, za mu ci gaba da shi. Yanzu fada ya tashi a yiwa. Me ya tayar da harbe harbe a Tunga da Yelwa da Mai Samari? Me ya tayar da wannan kuma? Ana fada a yiwa. Me ya tayar da fada harbe harbe a yiwa a abin nan? Kaga duk waɗannan abubuwan nan bisa cin dole ne mu zauna mu za mu tunani akai.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni. Mai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sana da ni. Kai mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni. Mu zauna lafiya kar wata su samu a matsala.
Abin da ya sauka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya, Jummai Ali ke cewa a tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba.
To a gaida Jummai, to shirin tsuntsiya madaurin ki dai kenan aka saurara, sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum saurari, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kafin mu ci gaba, muna taya musulmi murnar zagayowar wata mai tsarki na azumin Ramadan. Kamar yadda aka saba, ga gogar naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Enable repatriation of proceeds of corruption.
Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo a taron yanki na kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka ya ce Afirka na asarar fiye da dala biliyan 50 duk shekara sakamakon cin hanci. An fara azumin Ramadan na bana, inda malamai ke kira ga dagewa ga ibada da tallafa masu karamin karfi. Ga abin da shehu malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa.
Manzo Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku tausaya wa bayin Allah sai Allah kuma ya tausaya muku. Saboda haka ƴan kasuwa ku sassauta farashi ga sauran al'umma.
Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin bana naira trillion 9.1 bayan wata shida. Shugaban kwamitin kasafin na majalisar dattawa Sanata Danjuma Goji ya faɗi dalilin jinkirin.
To wannan shekara ayar shi dalilin da yasa magana ake ba shine ministoci da sun ki zuwa su kare abubuwan ma'aikatansu.
Yayin da kotu ta bada bayanin Sanata Dino Melai, shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya zargi babban subetin ƴan sanda da shirin kulla masa makarkashiya. Nasira da Malika Yamurar Amurka daga Abuja.
Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su saki yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban sune Rabar Muhammad Dan Amarya daga Bauchi da kuma Amira Rabu Sufyan Ahmad daga Kaduna. Ga Rabar Dan Amarya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Kafin mu ci gaba da komai, mu ƴan uwa masu bin Yesu Almasihu, muna taya ƴan uwanmu musulmi murnar kewayowar watan Ramadana, wato watan azumi. Muna addu'a Ubangiji Allah ya sa a yi azumi lafiya a gama lafiya. Iyakar abin da zai kawo har da wannan ibada ba za ta tafi daidai ko kuma da kwanciyar rai ba, muna addu'a Allah ya yaye mana. Muna kuma addu'a Allah ya biya bukatunmu na dukkan abin da muke nema muke roƙo a wannan wata na azumin watan Ramadana. Mai sauraro, wannan fatan alheri kenan ga ƴan uwanmu musulmi a nan ƙasar Najeriya da sauran ƙasashe da ke kewaye. Allah ya ajiye mu a cikin wannan ƙasa kabilu daban-daban. Allah kuma yana ƙaunar mu tare. Sakamakon haka, kada ka raina ma ɗan uwanka ɗan Adam halittacce wanda Allah ya halitta tare da kai. Ɗan ƙasa wanda Allah ya ajiye a ƙasar, ko da nan Najeriya ne ko ba dai kowace ƙasa ce a duniya, yadda Allah ya ajiye ka da kai da shi dukkan ku abu guda ne. Ina so mu dubi abin da Allah ya gaya mana daga cikin littafi mai tsarki a cikin Zabura ta 24 daga aya 1 da 2, inda Allah ya ce ƙasa ta Ubangiji ce da duniya da mazauna a cikinta, shi ne ya kafa ta bisa ruwaye da tekuna. Mai sauraro, ni ɗan Najeriya ne, kai ɗan Najeriya ne, muna zaune a kasar da Allah ya ajiye mu wato Nigeria. Haka kuma waɗansu suna zaune a wasu kasashe daban-daban waɗannan duka Allah ne ya kafa su ya kyauta ce daga Allah. Don haka ka taimaka cikin inganta ƴaƴan waɗansu. Me dan fadi yaran? Idan ƴaƴanka suna makaranta sai kuma ga dan wani yana zaune a gida baya iya zuwa makaranta, babu kudin makaranta, amma naka yana makaranta, to idan har akwai ragowar kudin da zaka taimaka ma wannan yaro, samu iyayen ka ce musu ga wannan kudi, ku je ku kai yaro makaranta yayi karatu. Idan kuma rashin lafiya ne, ba kudin da za a je asibiti, alhali inda naka yaro ne dan kare ko yarka zaka kai asibiti, hakkinka ne ka bada taimako. Iya da wannan matasa wani lokaci abinda za a yi hakuri a yafi matashi ya ce ban yarda ba, a je a yi wacce za a yi, a'a kar a je a yi wacce za a yi. Maimakon haka matasa ku ce Allah ya baka hakuri, ka ga wa ɗan uwanka matashi haka, ware Allah ya baka hakuri, Allah ya huci zuciyarka. Idan wani zai na so ya amfani da kai matashi, kai ku zo ku yi mu maganin wane, ce a'a ka je ka nemi wane din ku sulhunta ku daidaita.
Ita ma Amira Rabi'atu Ahmad ta ce
akan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya, muna kira ga ƴan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka, wata na Ramadana, wata wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake wata ne na neman gafara, wata ne na rahama. Watan Ramadan yana ƙara tsawa da tsoron Allah, yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya, ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya, wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya, har ta kai a cikin watan Ramadan mala'ika Jibril alaihi salam yakan zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin ya karantar da shi Alƙur'ani. Sannan kuma ma'aiki yana yawaita kyauta, yana yawaita sadaka a cikin wannan wata mai daraja na Ramadana. Don haka ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yanda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa. Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa man yu'min billahi yahd qalba, duk wanda ya yi imani da Allah to Allah sai ya kiriyar da shi, ma'ana Allah sai ya kiriyar da zuciyarsa. Ya zo a cikin wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa zuciya tana azumi, domin ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam, shine halakar aikin ɗan adam. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid, lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi, kuma Allah ya je ka tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din. Kenan ɗan uwa musulmi zuciya tana yin azumi, kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu, zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta. Baka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya, a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ka, ya halicce ka, shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunani, shin ɗan uwana ya ci, shin ɗan uwana yana da sutura, shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yanda nake zaune lafiya. Domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min al-khair, lalle imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi. wajibi ne kaso dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da
To a gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 5 saura minti 5. Yanzu kuma sai.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ce ta lashe gasar kofin ƙalubalen ta FA ta Ingila ta bana bayan da ta doke Manchester United da ci 1 da nema a wasan ƙarshe ta gasar a yau Asabar. Eden Hazard ne ya jefa wa Chelsea ƙwallon da ya bata nasara ta hanyar bugun penalty tun a rabin lokacin wasan na farko. Biyo bayan shigar mugunta da ɗan wasan baya na Manchester United Phil Jones ya yi masa a cikin akwatin gola. Duk da yake dai ƴan wasan United ne suka kusan mamaye wasan a rabin lokaci na biyu, to amma sun kasa a kokarin su na farke wannan cin.
Chelsea win. If Antonio Conte is leaving, what a way to do it. Winning the FA Cup 12 months on from losing the previous final.
Wannan ne karo na takwas da Chelsea din take lashe kofin na FA, kuma shine na farko tun daga shekara ta 2012. Wasu zanatan ƴan wasan Najeriya ba za su buga wasa ba a wasan ƙarshe na sada zumunci da ƙasar ta Najeriya za ta buga da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a ranar 28 ga watan nan na Mayu a birnin Port Harcourt. Hakan ko ya biyo ne bayan sabuwar dokar hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA na cewa dukkan ƴan wasan da aka shata za su buga gasar cin kofin duniya ta bana, wajibi ne su sami hutu na tsawon kwanaki 10 daga wasan su na ƙarshe a ƙungiyoyin su. ƴan wasan ko sun hada da Mikel Obi da Brian Edou waɗanda duk suna da sauran wasa ɗaya-ɗaya da za su buga wa ƙungiyoyin nasu. A wani labarin kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafar AS Roma ta ƙasar Italiya ta ce ita kam tana goyon bayan Super Eagles ta Najeriya a gasar cin kofin duniya ta bana a ƙasar Rasha. Ƙungiyar Roma wacce ta buga wannan sanarwa a shafinta na Twitter ta ce tunda dai har ƙasar Italiya ba ta cikin gasar, to kuwa suna bayan Najeriya. Najeriya dai yana rukunin dimi a gasar tare da ƙasashen Argentina da Iceland da kuma Croatia. Hukumar ƙwallon ƙasar Ivory Coast ta buƙaci kotun ƙolin wasanni da ta dakatar da ƙudurin hukumar FIFA na binciken hukumar ƙasar. Hukumar FIFA dai ta yi umarni da a gudanar da bincike akan hukumar ta ƙasar Ivory Coast wanda shine karo na biyu a cikin watanni biyu, to amma kuma ta ɗaukar ƙara a kotun musamman ta wasanni inda take neman taimako na fahimtar matakin nata. A fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya Rafael Nadal ya sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar tennis ta Italian Open ta bana, wacce yanzu haka ake fafatawa a birnin Rome, bayan da ya yi galaba a kan daɗaɗɗen abokin adawarsa Novak Djokovic a wasan kusa da na ƙarshe. Nadal ɗan ƙasar Spain zai fafata ne da duk wanda ya yi nasara tsakanin Marin Cilic da Alexander Zverev a wasan ƙarshe ta gasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala, menene tasirin azumi akan matasa?
Assalamu alaikum, sunana Dahiru Musa Reza wanda aka fi sani da Bille. Hakika mun shigo wata mai alfarma, watan azumi wanda Allah ya wajabta mana shi, yana cikin farilloli ingantattu. Don haka tasirin wanda na samu a cikin watan azumi, wata mai alfarma, shine na samu canjin rayuwa. Don wata ce mai alfarma wanda manzon Allah ya ce in ka shiga ciki ka daɗa kama kanka fiye da da. Tunda aka shiga watan azumin nan, na kama kaina fiye da dade, don wannan umurni ne na manzon Allah. Kuma buri na shine Ubangijin Allah ya hore min abunda zan ba ma makwabta, irin su sadaka da zakka da sauransu wanda Allah ya ka'ida na daidin gurgudu. Ina da niyyan haka, don wajibi ne ga musulmi in har yana da abunda zai taimaka ya taimaka. Kuma ina fatan hakan din ni Dahiru, Allah ya yarda zan taimaka ma makwabta da ƴan uwa da abokan arziki daidin abunda gurgurun abunda Allah ya hore min, ni ma dan jira a cikin babban su. Kuma shi azumi muna cikin ta, muna yin ta, abu ne wanda Allah ya ce in har Allah ya kawo mu wannan wata muka shiga cikin azumi, abubuwa da yawa ka janye shi ka kama kanka. Kuma Allah ya yarda da yardan shi da ƙarfin ikon shi za mu rike wannan alkawarin da muka ɗauka, don muddin muka saba ma wannan abun din da alkawarin da Allah ya ce mu rike, azumin mu ba daidai bane.
To Allah ya sa mu dace. To da wannan kuma kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Kirista Alheri Abdu ta gabatar da shirin da kuma Salama Abu, ni Sarfil Hashim kuma nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.